Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Ibrahim Zakariya ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ya makale kusan kwanaki biyar a karkashin buragujen gidansa, biyo bayan girgizar kasa da ta afku a Turkiya da Siriya a cikin makon nan. Dan shekara 23 mai aiki a wani shagon sayar da wayoyin hannu a garin Jebla na kasar Siriya ya rayu ne da ruwan dauda da yake diga a kansa, kuma daga bisani har ya fara fidda rai ba zai rayu ba. Na ce na mutu, kuma mawuyacin abu ne na rayu, inji Zakariya, wanda aka ceto shi da yammacin ranar Juma'a. Yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a gadon asibitinsa a jiya Asabar a garin Latakia da ke gabar teku, inda mahaifiyarsa mai shekaru 60 Duha Nurullah take murmurewa. Kwanaki biyar bayan wasu gagarumin girgizar kasa guda biyu da suka yi sanadiyyar rushewar dubban gidaje suka kuma kashe mutane 28,000, sun sa miliyoyin mutane sun rasa muhallansu, kana masu aikin ceto sun kubutar da wasu da ake shakku ko za su rayu a ciki, har da wani jariri mai watanni 7 da haihuwa. Yakin da Rasha ke yi a kasar Ukraine ka iya ci gaba har abada, inji shugaban kungiyar sojan hayar Rasha ta Wagner Group. A cikin wata hira ta faifan bidiyo, Yevgeny Prigozhin ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa za a iya ɗaukar watanni 18 zuwa shekaru 2 kafin Rasha ta karɓe cikakken ikon yankin Donbas mai masana'antu a gabashin Ukraine. Prigozhin ya lura cewa yakin na iya tsawaita tsawon shekaru 3 idan Moscow ta yanke shawarar kwace yankuna da dama a gabashin kogin Dnipro. Yayi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a jiya Asabar cewa bayanai daga hukumar kula da laifuka ta tarayyar Rasha sun bayyana raguwar adadin ɗaukar fursunoni da kungiyar sojojin hayan ke yi tun cikin watan Disamban shekarar 2022. Ma'aikatar ta ce akwai yiwuwar an sauya ainihin labarin gaskiya game da aikin da Wagner ke yi a ƙasar Ukraine, inda aka tace ana ɗaukar fursunoni kuma aka rage yawan ɗaukar masu aikin sa kai. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta kuma ce yanzu Rasha na fuskantar mawuyacin zaɓi na ko za ta ci gaba da rasa ƙarfin sojojinta da rage manufofinta ko kuma gudanar da wani nau'i na ɗaukar mayaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa a jiya Asabar cewa bisa umarninsa, wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba, wanda ke shawagi a saman yankin Yukon mai tsaunuka a Canada, kwana guda bayan da Amurka ta ɗauki irin wannan mataki akan Alaska. Rundunar tsaron sararin samaniya ta arewacin Amurka, haɗaɗɗiyar ƙungiyar Amurka da Canada da ke ba da kariya ga sararin samaniyar ƙasashen biyu, ta ce ta gano wani abu da ke shawagi a ƙololuwan sararin sama a arewacin Canada. Ba a dai bayyana irin nisa da abin ya yi ta sama ko kuma wani irin abu ne. Trudeau ya ce ya kuma yi magana da shugaban Amurka Joe Biden, wanda shi kansa ya ba da umarnin saukar da wani abu da ba a tantance ba a yankin Alaska mai nisa a ranar Juma'a. Wani mai magana da yawun rundunar Manjo Oliver Gallant ya ce an tura dukkan jiragen saman Canada da na Amurka da ke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen biyu ta NORAD. Jiragen sun yi kace-kace da abin, kuma wani jirgin Amurka ne ya harbo shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi maraba da sabon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva a fadarsa ta White House a ranar Juma'a, inda ya nemi ƙarfafa alaƙa da al'ummar kudancin Amurka biyo bayan hare-haren da aka kaiwa demokaradiyyarsu. Biden ya tabbatar da goyon bayan Amurka ga demokaradiyyar Brazil. Manyan ƙasashe masu bin tafarkin demokaradiyya, Brazil da Amurka sun tsaya tare. Mun yi watsi da tashe-tashen hankula na siyasa, kuma muna tsananin mutunta cibiyoyin demokaradiyya.
VOA.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa
akai miki doni.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Shirin kasuwa a kai miki dole yau dai yana nan a kasar jamhuriyar Kamaru inda muka jira birane guda biyu birnin Gangare da kuma cibiyar kasuwancin kasar ta Kamaru Duwala inda muka yi hirarraki da yan kasuwa waɗanda suke da kayayyaki imma ta bangaren cimaka ne ko kuma bangaren kayan masarufi da kuma kayayyakin da al'umma ke amfani da shi na yau da kullum. Ga dai yadda hirar ta mu ta kaya. Hajja mai ga assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ga ki na ga sagonki a makare da kayayyaki daban-daban. Shin daga ina zuwa ina kike saro wannan kayayyaki?
Eh to kayan ana tuwo min daga Dubai zuwa ma Najeriya ku tono insha Allah.
Na'am. Ya farashin nasu
to farashin da muna sa ta da sauki saboda kowa ya samu.
Na'am. To yanzu kwastomomin ki suna kuka ne ko kuma wannan tsawala musu farashi da
kai ba na tsawala mu saboda in sun zo gobe su kuma su dawo insha Allah.
To wajen takardu ko kuma haraji da kuke biya na custom ya wannan wajen kuna da matsaloli?
To abin da sai a hankali sai mu ci alhamdulillah.
Ko to ya kamar tarikan nan su kuma Allah ga kuma manyan tarika da sauran su su kuma su ma daga can Dubai ne ko
daga can ne don tulare muna da na gida muna da na fata muna da na kayayyaki muna da wanda kuma muke kona na kamshin gida turaruka ne masu gamsarwa sosai wallahi.
To wannan jiwon gida zaki wa kwastomomin ki domin su shigo wannan shago
to inda ya musu kira dai su zo saboda farashi inda muna sassauta shi kuma akwai kayayyaki masu kyau wanda in sun tafi gida za su yi amfani da shi za su ji daɗi insha Allah.
To kaman kuma ta bangaren su kita su turare da kuma shakulan mata duk gashi nan Najeriya ya kike gani wajen yara matasa wanda ke za su yi aure ina ga zaki so su zo domin su dinga ganin abubuwan da yake ci aure.
Wannan kama haka ne in muna da kaya da iri ga su nan kaman da ka gani da ga hijabai ga su himan na sallah wanda yan mace ta saka ba shi ta nemi mayafi ba yana lullube ta sosai sosai ni dai kira na zuwa su zo dai insha Allah ba za su yi nadaman zuwa ba.
To gwamnati kuma wani kuka da ke musu wajen rage muku haraji na kitas kenan wanda kuke biya shekara a kowace shekara.
To gwamnati mu dai kukan mu su sassauta mana saboda yanzu abin da sai a hankali komai dai karfi kuma muna kai musu kuka saboda su sassauta mana.
Shirin kasuwa ya jira wata babban kasuwa da ke birnin cinikayyar kasar Kamaru Duwala. Yanzu haka ina tare da wannan kasuwa wanda yake sai da wake na miya farin wake kenan da gyaɗa da albasa da kuma jan wake wanda ke a kasar Kamaru an fi amfani da irin waɗannan kayayyaki musamman wajen yadda ake cimaka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Za mu yi magana kan gyaɗa shi yanzu suna tsada.
Yanzu gyaɗa muna wake sai wajen.
Bu ya kai ma jaka 70.
Jaka 70 kudin Kamaru.
Insha Allah.
70 kenan.
Insha Allah.
Na'am to wake ba.
Wake shi ma jaka 80 shi ma.
Jaka 80.
Ya kai.
Daga kaman 80 kenan.
Ya kai. A kai.
Kudin Najeriya da Naira kenan. To ya kuma sauran kayayyaki yanzu
albasa yanzu yana da sosai yanzu ba sa da yanzu
ba
mun jaka 30 da jaka sai jaka 80 yanzu jaka 30
yanzu jaka 30
shi ba eh ya so
ya kamata farwa
ba da farwa shi ba yana sada kuma ya kai jaka 100 da 40 haka
140 yanzu
yana sada shi
na to yanzu ba ka take ba ta ga
gwamnati insha Allah wannan kaya ne lokacin idan sabo ya fito zai so ba ko da gwamnati bai magana ba. Na'am. Lokacin kuma yayi samun ya kare zai tsada wannan haka ne
assalamu alaikum mama saidu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da wuri
yawa
abun lafiya ko
alhamdulillah
to alhamdulillah dai kam lalle yanayi kam na kasuwa yanzu sai dai mu ce sai godiya amma kan nama yayi tsada saboda gaskiya sanu yana da tsada
sanu
da ganar ake kawa a kowane lokaci arewacin kasar kamar ake kawa wasu ma tun daga cadi ake ɗauka sani ake kawa kaji abin da ya sa kafin saniyar ta zo nan ga dai kan sani ya yi tsada to yanzu abin ya zamanto kuma kullum masu shanu masu ɗauko shanu su taho sukan samu matsala a hanya wurin da yake da gate guda biyu ne yanzu sai ka tar da gate guda hudu kuma kowane gate kuɗi yake zo a da taren yake ɗauko saniya 2,500 tun daga Marwa har zuwa Kidwala amma yanzu saniya ɗaya abinda za a ɗauko ta karan sai ne
jika
45 ake ɗaukowa ka gani ba kenan kuma hanya wurin da ya kamata a bada sai ne yanzu ya kai sai ka bada kenzimil ko dimil a yadika ka gani abu ne wanda yake hayya kullum tana ƙara tsada to haka ne yasa su kullum naman yake ƙara tsada mu kuma nan wajen da muke sayarwa yanda ke zo ka so saniya idan aka ji auna ma za a yi idan baka da kuɗin sayan saniya wannan zai saya kai kuma sai ya zo ya yi fezin saniya auna ma in ka kama kilo 100 haka zaka saya idan ka saya kai kuma zaka zo kana saidawa ɗan kilo kowa samfurai yake biya yanzu idan ka saya to nan wani lokaci nan ma akwai wuya shi mai saniya yana kuka kuɗin shi bai ta ba kai da ka zo aka yi ma fezin kilo 200 ko kilo 300 ka zo ka sayar kai ma sai ka tarda kuɗin naka bai fita ba
yanzu na kuke tada kilo da yake
yanzu kamar kilo mai kashi muna saida turamin mara kashi shi kuma jika 3.5
na'am
kaji yanda muke sayarwa
ya tsakanin ku da su ko shugabanin ku ko suna muku kuka
a gaskiya su mutane na kuka a tsakani da Allah mutane na kuka
to wani kuka zaka kai gwamnati
to yanzu mu abinda muke yi ma gwamnati kukansa ya taimaka a yi sauki a hanya wajen transfer kuma nan ta bangaren masu ɗaukowa shanu suna kawowa a gaskiya tsakani da Allah gwamnati ya kamata ta sa hannu a daga ciki saboda duk aikin da aka ce gwamnati ba sa hannu a daga ciki ba to talaka zai sha wahala saboda duk wanda ya zo ya sa kuɗin sa ya siyo to yanda ya ga dama zai yi da talaka inda mai kuɗi ne
to ana takura muku wajen
ana takura muna sosai wallahi a tsakani da Allah mu jama'a suna ana takurawa muna sosai
Alayhi salam sani salamu alaikum barka da warhaka
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
da ka yau shirin kasuwa ya kawo maka ziyara shin wannan kasuwanci da kuke gudanarwa a kasar Kamaru kuna samun mafita kuwa tsakanin ku da customerin ku
to alhamdulillah mun gode wa Allah an dai aka ce ba samun mafita ba wa Allah godiya ba a kowane yanayi sai wa Allah godiya muna samun tagomashi alhamdulillah duk da dai yanzu lamarin yanda kasuwanci ya zama ɗan yin kasuwa online din nan kusan da sun bata al'amura yanzu sai ga inda mu ma muke zuwa mu je mu so kaya mu zo mu sayar su waɗanda muke saya wurin su kuma suna tura online su ba da farashi kuma ƙasa da namu kaga sai tsananin rabo za su sayi namu to da wannan kalubalen ma a bangaren mu
wato yanzu kasuwar da ake yi ta zamananci ta ne wata dajile kasuwa wanda aka gada sun iyaye ke
sun iyaye da kakanni gaskiya kasuwa online na neman batawa in ban da ma kuma kalubalen da yan online din suke samu su kayan da za a turo a nuna maka daban dan kaya ne wanda yake jan hankalin mutum za a nuna mutum online sai ya aika da kuɗin sa kuma yanzu sai kayan da za a turo masa ba wannan kayan da ya gani ba
ba irin na
kuɗin da Allah yake jiki yawa dan mu zahiran zahiri ake magana ka zo ka gani ka zaba ai ciniki kamar dai da aka saba tun yaya da kakanni to su kuma turo ma za a yi wani karshe sai kayan da ya zama masa gwaiwa a can bai saiwa sai turo maka tunda ka riga ka bada kuɗi tunda nesa kake bayan da zaka yi
haka zalika ga yadda kuma hirar ta musa kaya da al'umman birnin Gaundar cibiyar Adamawa a can arewacin ƙasar Kamaru su ma sun faɗi albarkacin bakin su da kuma irin yadda suke bukata gwamnatin ƙasar Kamaru ta dingare musu wajen yadda za su yi su samu al'amura da sauki
Assalamu alaikum jama'a barkan ku dai da baraka da ana yi muku fatan alheri da fatan gamoni lafiya mu dai abu ne ke gaban mu gaskiya muna fama da wahala alhamdulillah ba wani abu nan na sosai amma dai muna fama da rashin kasuwa da sauransu da dan fitinoni karan duk adal misal kamar mu anan gaunere a fitin martinan kudin huta ma a kasuwan huta ma a batiman nan wannan ma ya sai tumu garfi eh sai ka maka takaddan huta na dakin ka daya da dan amfuri ka daya ko biyu takaddan huta kamar ya ka 15 ya ka 20 haka to mu dai gaskiya ba mu gane ba an san dai abun halin da yanzu haka ake ciki
to assalamu alaikum yawa ni ne Muhammadu Sani anguwan ta fare a kasuwan Petit Marché mai sayar da kayan robobi to na farko dai matsalan da muke ciki a yanzu a tafiyan da muke muna da matsaloli da yawa na shanin kasuwanci to ka san kasuwanci tana da abu daya to yanzu kaga matsalan da muke ciki kowa ya kama ya shiga kasuwanci harka ya zaman to bai tafiya kowa kaga kowa a ce kowa na kasuwanci nan bayan da harka je ya tafi shi farkon abin da kowa ya shiga kasuwanci kuma ba sanawoyi kowa an yi rike kudi kadan ya je banki ya dauki kudi matsalan shi shiga kasuwanci to hakan nan kuma yana da damuwa da yawa kaga in wani ya kama wani aiki wannan ya kama wani aikin wannan ya kama wani daban za a samu a samu mafita amma kowa ya shiga kasuwanci nan yanzu a tafiyan da muke nan kuma yana tsaye waje daya masu zuwa sai babu wanda za su shigo kasuwan ma babu she ku zauna ku ye ku ne kawai tsakanin ku kuna nan kuna ta dan tadi ba a cin kasuwa shi ya kawo nan hiran kuma na biyu kuma yanda za a yi a magance mana dole ne shi a samu yanda za a yi a samu ma mutane hanyar aiki in ana so kasuwa ya ci gaba kam in dai hakan nan kam ana tafiya hakan nan kam kasuwan ba zai taba ci gaba ba
Mama Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru
Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na zafi kuma akwai cututtuka da ake cin karo da su a wannan lokaci shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna akan wannan batu don wayar da kan jama'a domin daukar matakan kariya Abokin aiki na Alhassan Bala ya zanta da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi bayani dalla-dalla game da wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afrika kamar su malaria da cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis. Da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gabobi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowanne cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri-iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gabobi kuma cutar tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yellow shi sa ake ce mishi cutar yellow fever amma da dan shi ne yellow fever din shi ne akwai rigakafin ta shi sa lokaci-lokaci ake babban mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta
so waɗanne irin cututtuka ne waɗanda suke alaka da zafi waɗanda aka sha kula tun bangaro da su ko kuma ba a kula da su
wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsagiya ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne kuma dodon kodi shi yake dauke da tsutsan nan zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon kodi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsan idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai zazzabi ciwon gabobi tari kuraje a jiki kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata, yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani, idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi maganinta da wuri ba, yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan. Kuma a cikin alamominta ma bayan su tari da kuraje din nan, akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari, shi sa ma suna ake cewa fitsari da jini. Bayan wannan akwai cutar river blindness,
wato cutar dindini.
Eh, shi dindini din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba, shi wannan kuda din daban ne, amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne, shi ma tsutsa ne. Idan kuda din ya dauki tsutsar, duka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su, sai idan ya ciji mutum haka zai saka wa mutum cutar. So alamomin shi ne zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata, sai kuma abinda ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare, sai ta tattauye kaman fatar kadangare, kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance. So wannan cuta tana jawo makanta. Akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis.
Ana samun ta daga ƙasa kenan?
Ita daga ƙasa ake samun ta. Ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum yayi taba ƙasa da yake haɗe da kashin mutum ko dabba da ke dauke da wannan cuta din, kuma bai wanke hannun shi ba, ya ci abinci, sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani, har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun taban hankali.
Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka?
Kai, akwai su sosai, saboda ba san su ba, amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma statistics ya nuna cewa kamar a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar, suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din, amma ba a sani ba. Su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba, balle su je asibiti, amma akwai cututtukan sosai.
Ta yaya ake magance waɗannan cututtuka?
Dukan su idan mutum ya san alamomin, ko mutum ma bai san alamomin ba dai, idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti, akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani, idan mutum ya sha ko na wani ɗan lokaci zai samu sauki. Akwai wa'inda kuma akwai rigakafin su, kamar da na ce daga baya yellow fever, da har kuma cutar tuberculosis. Shi tuberculosis yana da tarin, wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin, saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin, saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci. Kamma wannan ita BCG, rigakafin BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su, wasunsu kuma akwai magani, saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti.
Idan mace mai ciki tana ɗauke da irin waɗannan cututtuka da ke da alaƙa da zafi, kuma waɗanda aka yi shakulatin ɓangaro da su, misali irin su yawa, irin su dindini, misali ko abin da ya shafi ido, idan tana da ciki kuma ta haihu, akwai waɗan na iya kama da wannan cokokuwa?
A'a, su wa'annan akwai cututtukan da yaro na iya samu idan yana ciki, amma wannan ba sa cikin su. Wannan shi sa awo idan mace tana da ciki yake da mahimmanci, saboda haka idan ta je awo din nan za a duba ta, idan akwai abin da ke damun ta kaga lokacin za a gane tun wuri, sai a fara ba da magani. Saboda haka shi sa yana da mahimmanci idan mace tana da ciki ta rinka zuwa awo din nan akai-akai, lokacin da aka ce mata ta je ta tabbata ta je.
Waɗanne irin shawarwari zaki bayarwa al'umma, musamman a nan Afirka, dangane da waɗannan cututtuka da suke alaƙa da zafi, waɗanda kuma mutane ba ma su cika lura da su ba?
Na farko, idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti, ta nan za a gane me ke damun shi. Bayan nan kuma abinda mutane za su iya yi on community level a cikin al'umma shine tsaftace wuri, kamar kwashe shara, sharar wuri, share kwata, irin kududdufi din nan, duka gyara wuraren nan, haka kaga kamar sauro din nan duk a kwata suke ko wuri ne da ci duka dai, in aka kwashe abubuwa din nan kaga babu inda za su zauna har su yada cututtukan nan. Saboda haka mutum ya tsaftace jikin shi, ya tsaftace mahallin shi, yana da muhimmanci kuma idan mutum bai da ruwan famfo ko kuma kaga ruwan kogi yana wucewa shi yana da tsafta amma kamar ruwa irin na kududdufi da yana wuri daya din nan idan mutum ruwan da yake da kenan ya tabbata ya dafa shi kafin ya amfani da shi wannan duk hanyoyi ne da mutum zai iya bi ya taimakawa kanshi wajen karewa daga waɗannan cututtuka
Masu sauraro ka da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka har ina yau kwararru da masana na bada shawara kan yawaita shan ruwa a lokaci ko kuma yanayi na zafi domin yin hakan zai taimaka wajen mayar da ruwan da mutane ke fitarwa a matsayin zufa haka kuma shan ruwan yana ƙara wa mutum ƙarfi da kuma bada gudunmawa wajen tsaftace jiki daga cututtuka tare da ƙara bada garkuwa ga jikin dan adam Da haka dai kuma muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na Alhassan Bala da kuma Dr. Hajir Mamman Nasir da sauran abokan aiki wanda suka taimaka dangane shirin ya zo gare ku. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Pastor Hana YG Buru ina aiki Ecclesia of Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship in cikin garin Kaduna bai chaka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da mabawanta addini a Nigeria jama'a dole su kowane mutum ya ji tsoron Allah domin littafin mai tsarki yayi mana maganar zaman lafiya a littafin Matta sura 5 aya 9 da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya to ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini daban to ga magana nan maganar zaman lafiya ba na krista kadai ba ko na musulmi kadai bil adama ne gaba daya hadda dabbobi da mahalli na bukatun zaman lafiya duk abin da ke da rai na bukatun zaman lafiya domin da haka ina so in kira ga ya ku matasa matasan Najeriya tun daga arewa har Najeriya gaba daya matasan kristoci ne ko matasan musulmi mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara akwai tarbiyyan da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini domin da haka ina son kira ga ku matasa an fara kujin siyasa kakan siyasa ta bayyana masu cin da zufan ku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu su yi amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe a maranan rantsar da su ba za ma tuna akwai talaka a kasar nan ba sai dai su da iyalansu da abokanansu ko ku a ba ku kwaye ko ɗan kudi don ku sai da yancin ku to don Allah matasan arewa don Allah matasan Najeriya ku ji tsoron Allah kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zubda jini waye domin a biya wani bukata kuma a barka a tutan babu ina roƙon ku matasa kada ku sai da yancin ku ku zabi na gari na kowa mai tsoron Allah kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba daya ba ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare kada ku yadda a yaudare ku an dade ana muna yaudara an dade kuma ana zaben tumun dare dan Allah ina kira gare ku matasa ku ji tsoron Allah ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki ku zama masu tsoron Allah kowane mataki kada ku yadda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben bari Allah ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addini a Najeriya mu san kiman rai da kiman kawunan mu da kiman addinin mu da irin tarbiyya irin ta addinin mu domin kada mu ga su amfani da musu cutar da mu Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com Da haka ne kuma muka saka ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.